duniyar matasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwan da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. La'akari da irin gudunmawar da kafafen yaɗa labarai musamman ta yanar gizo ke badawa ga sha'anin zaman lafiya a duniya, yasa wata ƙungiya mai suna Young Man Africa a jihar Filaton, Najeriya, shirya wani taron bita da ya haɗa masu ruwa da tsaki a fannin amfani da kafafen sada zumunta ta yanar gizo, don amfani da damar da suke da shi wajen faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya. Bawa Benjamin shike zama shugaban tsare-tsare na shirin kungiyar, yayi mana ƙarin haske game da taron nasu.
Dalilin wannan taro da muka zo yau a bisa da kirarin da Majalisar Ɗinkin Duniya a shekara 1991 aka yi akan a ware rana guda ɗaya wanda za a zo a yi maganan zaman lafiya a cikin al'umma. A kowane ƙasa a duniya duk wannan maganan ake yi a wannan ranar. To, mu kuma muna so mu ƙara muryoyinmu a kan wannan maganan zaman lafiya da samun zaman lafiya a Najeriya. Shi yasa muka kira mutane daga ko'ina su zo wannan taron yau. Kuma ba wai muna wannan taron yau ba a nan wannan guri ba, amma har ma online, muna nan live online, muna streaming, ana kallon mu a ko'ina a duniya. Abinda muka duba shine mun zo mun gane cewa akwai mutane musamman young people wanda suna amfani da social media ba daidai ba, kuma irin wannan amfani da suke yi da social media yana kawo tashin hankali a cikin gari kowane lokaci. Shi yasa muka ce to bari mu sa magana mu ya zama akan social media for peace. Social media for peace shine inda za mu yi wannan kofofin yada labarai, don kowa da kowa yana nan da handset yanzu nan, kowa da kowa yana nan da waya, kuma za su iya zuwa akan Facebook, akan WhatsApp, duk abin da sun gani sai su watsar da shi, kowa yana samu a cikin duniya. Shi yasa muka ce to bari mu kira wanda suke rinjaye, wanda suke da mabiya da yawa akan social media, su zo mu yi magana inda za mu yi amfani da wannan social media mu samu zaman lafiya. Don in an bar social media haka nan, kowa da kowa yana zuwa yana magana, duk abin da sun gani ko ba daidai ba suna faɗa. So mun zo mu ƙara ma al'umma ilimi inda za a yi amfani da social media, ba wai duk abin da an gani kawai za a je ana faɗi ba, so that za a riga samun zaman lafiya a cikin gari. So muka kira masu mabiya da yawa akan social media su zo mu yi magana akan wannan al'amari.
To da yake kai batu kan cewa wannan taro ya haɗa mutane waɗanda suka yi fice a kafafen yanar gizo da dai sauransu, to wasu irin gudunmawa kuke ganin za su bayar?
Na gode da wannan tambayan da kika bani yanzu nan. To mun san cewa a social media yanzu babu shamaki da nisa inda za a iya yada labarai har mutane ko ina su samu. To kuma mun san cewa matasa su ne masu mahimmanci, kuma shi yasa muke kira ga matasa a duba inda za a iya haɗa ƙungiyoyi akan kaman WhatsApp, akan Facebook, ƙungiyoyi wanda za su zo ana tattauna maganganun haɗin kai, ana sa hotunan wanda za su nuna zaman lafiya da haɗin kai. To irin wayannan hotunan ana sa su a kan wayannan kofofin yada labaru, kuma ana maganganu, ana tattauna maganganu irin na zaman lafiya a cikin gari. Za mu samu cigaba a kan wannan neman zaman lafiya a Najeriya. To kuma irin labaru wanda ba na gaskiya ba, kuma ana dubawa, kuma ana a cikin wayannan ƙungiyoyin wanda haɗa su akan Facebook da WhatsApp, labarin wanda ba na gaskiya ba ana ciccire su. Duk wanda ya yi irin wayannan maganganun sai a duba su, kamar ana blocking din su. To in ana yin haka nan, kuma kowa da kowa sun gane zaman lafiya zai zo, kuma za mu zo mu samu zaman lafiya a cikin gari. Idan mun ci gaba da kafa irin wayannan ƙungiyoyin da ake maganan zaman lafiya, ƙungiyoyin da ana sa hotuna na haɗin kai, ƙungiyoyin da ana kawo mutane suna magana, ko kai Bahaushe ne, ko kai Bayarbe ne, ko kai Yamri ne, kowa dai ana zuwa akan social media, ba wai ana zuwa ana zage-zage ba, ana zuwa ana irin maganganu wanda ba zai kawo zaman lafiya ba, amma in wayannan kungiyoyin an kakkafa su akan Facebook, akan WhatsApp, zaman lafiya za mu zo mu same shi a cikin wannan ƙasa.
Daga ƙarshe, me fatan ku bayan taron? Shin za ku ci gaba ko a iya nan bitan ya ƙare?
Muna fata cewa akan wannan taron da muka yi, mutane za su gane yadda za a yi amfani da wannan social media. Mutane za su san cewa wannan social media za mu iya yi amfani da shi yadda za a ƙara zaman lafiya. Ana yadda sako na zaman lafiya ba wai sako na tashin hankali a cikin gari ba. To kuma muna buƙata duk masu amfani da social media su duba yadda suke amfani da social media. Ana amfani da social media ba wai na tayar da hankali a cikin gari ba. Kuma aikin da muke yi ba za mu daina shi a nan ba, za mu ci gaba da sanar da mutane kowane lokaci akan yadda wannan social media zai yi, za a yi amfani da shi. Ana yadda maganganun zaman lafiya ba wai ana sa maganganu wanda zai dinga kawo tashin hankali a cikin gari ba. Kuma mun gode sosai da Voice of America suka kira mu a radio mu zo mu wannan maganan, kuma muna fata cewa za mu ƙara zaman lafiya a cikin Nigeria. Mun gode.
Madalla, to gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata. Yanzu a madadin ƙungiyar Young Man Africa da ɗaukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Sai mako na gaba da yardan Allah. Bismillah.